alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wanda ya tambaya akan za a iya a yi ta dukan barawo ina hukunci wanda suka yi ta dukan barawo har ya mutu barawo hukuncin sa duka ne ha a shari'ar musulunci hukuncin barawo duka ne a dokokin kasa hukuncin barawo duka ne to na ga ba duka bane hukuncin sa shine hukuncin sa daga wanda bai yi amfani da hukuncin sa ba kaga wannan kuma ba za mu shiga ba daga wanda suka daki barawo har ya mutu ni ban san hukuncin su ba gaskiya sai dai fa ku hakuri akwai karin bayani yawa maganar cewa na ƙin ba da amsa a kan wannan ina hana abu biyu ne yawa ina hana cewa kar ku kama ɓarawo ku riƙe doka a hannu ya zama za ku yi abinda daga baya za ku zo ku damu ko ka yi ta tunani a kan an je lahira ya za a yi ko kuma ka yi tunani a hukumance ana fahimta wannan na hana abu na biyu da nake hanawa shine na hana a kama ɓarawo kuma a yi sakaci a kan al'amarinsa aka kama ɓarawo a yi masa abin da ya kamata saboda yanda sata ta zama ruwan dare a tsakanin mutane yanzu a yi wa ɓarawo abin da zai sa in wani ya gani ba zai sake kusata ba amma kar ku ɗauki doka a hannu an fahimta yawa in dai aka kama ɓarawo kuma an tabbatar an kama shi yawa musamman ma irin wanda ana gani cewa in an je za a je maganan ta je ta mutu a can ta mutu a sama kawai magana a ce shikenan ta lalace to kan ku bar maganar ta lalace a yi mata abin da ya kamata amma a bi doka bismillah na'am a sai da neman izini mana sosai ma yana tambaya cewa damar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan ummu hani shin ya nuna cewa sai an nemi izinin shugaba ko kai da kanka zaka iya a sai da izinin shugaba mana yanzu bari in tambaye ka idan kana so gwamnatin Saudi Arabia na ce gwamnatin musulunci to in kana so ka je Saudi Arabia kana neman visa zaka buga waya ma abokin kare da yake can ko abokin malam Shaya'u ka ce kawai ya turo maka ya baka izini in ya rubuta a takarda shike ne ka je ko shi zai tura wa hukumar su invitation dinka ita ta yarda ta bayar saboda alfarmansa har to shine ai dole sai da hukuma a ciki ya ka bar abun a hannun mutane ai zai zama irin na maganan barawon dole hukuma ta shiga ciki na'am
idan malam kamar sojoji daga cikin makaranta abuna cikin bin muharaba sojoji suna yawan tafiya da mamu kama da su wato ya za'a yi wanda za mu yi wata samun yaki kuma siyo ne mutum yake musu musulmi shi ma idan mutum ya shiga ya karfashi malam
idan jami'in tsaro ne zai yi yaki kuma yaki ne da a hukumance ya halatta ya kashe duk wanda hukuma ta sa a kashe shi ko da musulmi ne yanzu in kana aiki a prison inda ake zartar da hukuncin kisa sai kotu ta ba ta musulunci ba ta yanke hukunci wa mutum na kisa hangin ya mutu ha kai kuma kana aiki a wurin zaka danna ko ba zaka danna ba zaka danna ya mutu kike cewa musulmi ne a hukumance in dai ka riga kai amfani da abin nan order na hukuma a shari'ar musulunci kana daidai ko kai kana alkali ka zartar da mutum wa hukuncin kisa kisan yayi a hukumance ko da ba kotun musulunci bane. Ka fahimta? Saboda tsarin ne kawai procedure ne ya bambanta, amma ƙarshen natijan iri ɗaya ne. Dokar Najeriya har yanzu wanda ya kisa bai za a masa kisa ne. Musulunci kuma menene? Procedure ne kawai ya bambanta, amma tunda ƙarshen natijan iri ɗaya ne, shikenan. Ko a ina ne ka yanke masa hukunci yayi? Ha kuma soja a ce masa su je kwantar da tarzoma, in mutane sun yi resisting a yi harbi, sai ya je harbi ya kashe, ko da musulmi ne ya kashe, wace kai ka tada ya kaka taka doka? Ka fahimta? Yawwa, ko mutum ya zama dan ta'adda aka ce in kun gani ku harbe shi, ai musulmi ne. Dikkenan Annabi bai sa aka kashe wasu musulman bane masu ta'addanci, yace la in adraktuhum la aqtulannahum qatl'at, ai musulmai ne.
Ya yi kyau wannan tambayar.
Yana cewa idan mutum ya kashe wanda aka ce ba kisa a kan sunnan, kana fahimta? Kamar kashe muharib, ko kashe, ko uba ya kashe ɗansa, ko mutum ya kashe wanda yake ba masu muddan ba, kamar wanda ya zina kuma aka tabbatar masa, to inda an ce ba za ka kashe, akwai kafara? Ba kafara. Duk mutumin da ba masu muddan ba, in ka kashe shi ba kafara a kansa. Ana yin kafara ne saboda ai shari'a tana girmama ransa, sai a ce tunda ya mutu da kuskure, to ya kamata a ce maganar ba za ta tafi haka ba, kai ma ka wahala, to ka kashe wanda shari'a ba ta bashi wani kariya ba. Ka fahimta? To sai dai kawai ai duk abinda shari'a za ta hukunta ka, sai dai a maka ta'azir akan ka ɗauki doka da hannunka, saboda kar ya zama mutane kuma suna nan batsatsau kaman ba hukuma. Amma ba zai sa wai a ce a ɗora maka kafara ba. Kafara tana babin inda Allah ya ajiye ta ne. Wa man qatala mu'minan khata'an shine fa tahriru raqabati mu'minatin wa diya. Babu kuma inda Allah ya ɗora kafara akan irin wannan in ba a wannan babin ba. Sai dai abinda aka yi ilhaqinsa da shi shine shubuhul amd. Ka fahimta? Amma babu kafara a wannan, wallahu a'lam. Salam. Saboda yanzu abinda zan tambaye ka shine, in mutum ya yi kisan ganganci sai ɗan uwansa suka ce a biya diya, sai aka biya diya, akwai kafara ne? Ba kafara, a duk da cewa ba a kashe ka ba. Inda kisan kuskure ne akwai diyan, kuma akwai kafara. Amma kisan ganganci, tunda suka ce sun yafe diyan kawai za ka biya, in ma sun ce sun yafe diyan ma shikenan, ba komai, ko ba kafara. Ba kafara a cikin babin kisan ganganci, haka shi ma wani aida gangan ya kashe shi, sai za ka ɗora masa kafara. Na'am. Na'am.
Sai mutum da shekara 19 ko 20 shi ne dokar ba shi dama ya hau abun hawa, to sai iyaye suna ba ma yaran da suka yi wannan shekaru da har suka da suka saka mutum da yaro, hukuncin zai koma kan mahaifinsa da ya ba shi abun hawa ne ko kuma?
A wannan an karanta shi a wancan lokacin cewa ba za ka yi kuskure ka bayar da abin da zai sa mutum ya yi kisa ba, sai zama a kanka, kamar ka ɗauki bindiga ka ba ƙaramin yaro sai ya yi kisa, to nan kai za a kama liable. Amma ba abun kisa ba ne, kamar ka bashi abun hawa, ai ba ka bashi abin da zai iya kisa ba ne, bai kai shekarun ba, amma ya kai yanda zai iya, wannan ba za a ce ka kashe ba, kai dai za a ce ka taka doka. Misali yanzu wanda bai kai shekara 18 ba, yana shekara 17 misali, ai bai kai yanda zai yi tuki har ya samu lasin ba a hukumance, to amma sai ka bashi mota saboda ya iya a hakan. Kaga wannan kai kuskure ne, ka taka dokanka ka bashi, in yaje kuskure ba za a ce yana kanka ba, kamar da in baka da lasin, ai da yawan ku kuna tuka mota ba ku da lasin, haka ne? To ba mu hana ku tuka mota ba, sai kai ka hana shi wancan da mai shekara duk da biyan kudi ne a idan wanda bai da lafi da dan shekara 17 duk da biyan kudi ne duk da biyan kudi ne haka ba da a ce wai a don baka da lafi in ka kashe mutum ka kisan ganganci ba sai dai mu ce kuskuren ne haka shi ma na yaro in yayi haka in ka bashi ai akwai yaron da ya kai yanda ka san zai iya tuki kai dai kawai doka ne ta ce 18 me bambanci yanzu ita a doka fa wanda yake shekara 18 da wata 11 da kwana 29 bai kai a bashi ba sai gobe yanzu yau in ya hawo mota ya taka doka amma dan Allah da yau da gobe akwai bambancin iya mota a wurin wannan yaron amma shi yanzu a doka kar ma a fara koya masa sai gobe to aka fara koya masa yau ba zai iya bane to kaga ita doka kawai za ta sa abu ne saboda regulation amma ba wai saboda a hankali abun ba zai iya yiwuwa ba domin in ba a yi haka ba zai zama akwai ka'ida ba za ka ji a fahimta ta ba za a ce don ka ba yaro dan shekara 17 mota ya ja ka dauri a ce kai kuma sai a ce kayi na ganganci a'a ba za ka hada shi da wanda ya dauki bindiga ya ba yaro ba ba za ka hada shi da wanda ya dauki wuka ya ba mahaukaci ba wannan za a ce kai kai kisan kawai tunda ka san abin da zai yi kuma ka dauka ka bashi kar ku riga hada kashi yanzu sun ji abin da ya ce an ce yaro in sun yayi kisa ba za a kashe shi ba sai ce to kai kuma in ka kashe shi me yasa za a kashe ka shine ai nace in yaro ya kashe ka ba za a kashe shi ba haka ne to kai me yasa in ka kashe shi za a kashe ka madalla shi bai da hankali zaka ce in ya kashe ka kar a kashe shi to kai ba da hankali ne kai ha ga shi ne ba mai ba da amsa saboda lokacin da ya kashe ka bai san zafin kisa ba shi yasa sai aka ce kar aka je bai san zafi kai kuma da kashe shi kai ka san zafin kisa shi yasa sai aka ce ka tunda ka san zafin ka na wannan malam ne ya kamata ya amsa wannan tambayar zata malam an kama mutum ya aikata kisa ko ya aikata laifi capital offense aka yi convicting dinsa aka yi sentencing dinsa to death kafin a yi execution sai aka je aka kulle shi a kurkuku ba a je an kashe shi ba sai ya samu governor's pardon ko ya samu presidential pardon sai aka yafe masa shi ne yake tambaya cewa yafiyar ta yi har a wurin Allah sai na ce wannan sai kai na? To ka ji a constitution ne kawai a wurin Allah ba ta yafu ba saboda akwai waɗansu abubuwa da yawa malam da za ka gane daɗin shari'ar musulunci ba za ka gane daɗin shari'ar musulunci ba sai ka karanta wata shari'ar ka gane Allah ya gama mana gata wallahi Allah ya ce fawwalakum fil qisasi haya qisasi a tabbatar da ita ita ce rayuwarku in babu ita to baku da rayuwa kwata-kwata shi yasa yanzu a duniya nan ba inda ran mutum ya fi arha kamar ƙasashen America da Turai saboda in ka kashe ba za a kashe ka ba sai dai a ɗaure ka to tunda zaka ci gaba da rayuwa duk abin da mutum ya fi tsoro ba wannan ran ne kana gani mutum yana haka haka in za a yi kisa kar ya mutu ne kawai amma in dai za a bar shi da rai ko me ne ai to amma su zaka je ka kashe mutum 100 ba yanzu wannan da ya je wannan Switzerland ba a New Zealand din nan wanda ya je kashe mutum 70 din nan musulmi shikenan fa yanzu an yanke masa hukunci ya je zauna ana bashi burodi da shayi yana sha a can wai zai ci gaba da zama har ya mutu kuma za a je a kawo masa abun ya yi ta wasa ya tsalle-tsalle har ma yi digiri ya gama yana zaune a ciki wajen Allah in banda hauka a wurin Bature duk wanda ka ko shugaban ƙasa ka harbe ba za ka shiga saboda su a wurin su sun dauki wani theory ne tun na Mahatma Gandhi yace if we say eye for eye then the whole world will go blind mahaukata, wannan abun suka dauka. In kace in an kashe wani kai ma a kashe ka, to ai duk da ai ta kashe mutane saboda ka shi yayi kuskure, ku me yasa kuma za ku kuskure na biyu kuma ku kashe shi? Kai wannan hauka ne. Allah ya ce walakum in kuna so ku rayu, to wanda ya kashe shi ma ya tafi. Saboda lokacin da aka kashe mutum, inda zaka iya auna feeling din sa akan yanda yake so ya tsira kar ya tafi? Wannan duniyar fa duk wanda ya shigo wallahi baya so ya fita, duk rashin dadin ta baya so ya fita, amma ka fita shi da karfi, kai kuma a barka ka zauna. Ai ya gama winning, ko me wahalan da zai sha shi ko a kashe shi. Shi yasa a musulunci in ka kashe ba wanda ya isa ya yafe, sai wanda ya fi kowa jin zafin kisan shi ne dan mutum, shi ne ce yafe maka abarka. Amma gwamna, shugaban kasa, duk ba su da wannan haƙƙin. Shi yasa Allah ya ce ko shi da kansa Allah ba zai yafe ba a madadinka. Faqad ja'alna li waliyhi sultana, yace na bada lasisin kisan wannan mutum a hannun ɗan uwan mutum. Shi yasa in suka ce a kashe, gwamnati ba ta da naka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda tsabar adalci, wata mata suka yi fada da wata ta karya mata haƙuri ta karya mata, sai ɗan uwanta suka ce a rama musu, a cire haƙuri. Sai Annabi ya ce a kamo ta, aje a ɓulle haƙurinta. Wannan kuma ƴar manyan mutane ce, wancan kuma ba kowa bane wanda aka ɓalla mata haƙurin. Amma manzon Allah ya ce kitaballahil qisas, Allah ya ce sai an rama, wasinna bisinni. Sai ɗan uwan wannan matar da aka ɓallan suka ce ya Rasulullah, ka san abin mata da mentality, ta je ta ɓalla mata haƙuri, amma yanzu ƴar gidan wani da darajarta da mu yayunta a ce a ɓalla mata haƙuri, ta riga dai ta yi. Manzon Allah ya ce kitaballahil qisas, ya ce ku je ku daidaita da su, ni ba zan sa baki ba. Suka je suka same su, manzon Allah ya ce ba zan sa baki ba, in Annabi ya roƙa musu ai za su yafe. Amma ko roƙo yayi yake shi ba ruwansa ba zai shiga maganan ba, ku daidaita da su. In suka ce sun yafe shikenan. To akwai waliyin Allah daga cikin ɗan uwan matar, sai ce wallahi ba za a ce haƙurin ƴan uwata ba. Shikenan, shi kuma ya kai darajar da Allah zai iya barantar da rantsuwansa in ya rantse. Sai wannan ɗin ta ci alfarmansa. Sai ɗan uwan har an kai wancan ba za a yanke, sai ɗan uwan suka ce mun yafe a kawo diyar. Sai aka dawo, sai manzon Allah ya ce kin ci albarkacin wane, yana cikin waɗanda in ya rantse a madadin Allah sai Allah ya barantar da rantsuwansa, inda ba don irinsa ba da, amma Annabi yake sa baki da kansa. Shi yasa a maganar kisasi gwamnati ba ta da ta cewa. Amma yanzu fa a dokar Turawa, billahi dullaifin da kai, to ba ka yi wa mutanen laifi ba ne, ka yi laifi wa gwamnati ne. Shi yasa ba wanda ya isa kai ka kara sai ita gwamnati. Yau ka yi kisa, kowaye ka kashe fa a kasar nan, a kama ka a kai ka gaban High Court za a yi. An gama proceeding gaba ɗaya, saura alkali ya ce ya yi zartar maka da hukuncin kisa, sai attorney general ya zo ya ce na janye maganar, wallahi maganar an janye ta. In ya ce na fasa, wallahi an fasa. Sai dai daga baya a sake ɗago ta, amma wallahi an yi discharging ɗinka kenan. Sannan in aka ce an gama yanke hukunci, to nan ba zai iya janyewa ba. Amma in ya je samu gwamna kuma zai ce ya yafe kar a kashe ka. Wannan wani irin doka ne? Ka bar ran mutane a hannun waɗansu mutane biyu, uku, huɗu, biyar? Shi yasa duk wanda yake da alaka da gwamnati, ko yake da alaka da siyasa, ko yake da alaka da wasu manya, zai yi abin da ya ga dama, ba za a taɓa shi ba. Sannan shi wanda yake kan gwamnati kuma, mutum hudu a Najeriya, duk abin da suka ga dama su yi ba za a taɓa su ba, da shugaban ƙasa da mataimakinsa, da gwamna da mataimakinsa, duk abin da suka yi doka ta ba su kariya, su ba sa laifi. Ko me yayi a duniya ba wata kotun da za ta iya tada ya ce trial ɗinsa, ha ba mallam. Wannan wata irin doka ce. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau anna Fatimata bint Muhammad, ya ce wallahi ba ku da kuke neman alfarma wa wance ta yi sata a yafe, ya ce wallahi in Fatimatu ta yi sata, wallahi sai na yanke mata hannu. Ka san da manzon Allah yake ji da Fatima? Amma ya ce in dai ta yi sata, wallahi sai na yanke mata hannu. Me yasa bai yi tunanin governor's pardon, ya ce tunda shine shugaba zai iya yafewa? Allah baya so ba wanda ya isa ya shiga dokansa. In dai shi yasa, wallahi akai convicting ɗinka sai an yanke maka. sai dai in kana jiran wata wahayi ta zo daban. Amma in dai ba a sake samun wani Qur'ani daban ba, wallahi in aka yanke maka hukunci sai an yanke, ba wanda ita ya fi maka kowaye. Wannan shine shari'ar musulunci. In ka yi a maka, duk duniya ba wata doka mai wannan adalci, wallahi sai musulunci. Za ka ga doka ta ɗauko tiryan-tiryan, za ga tana kama da abubuwa na musulunci. Ana sai an je can ƙarshe zai ga duk an ɓata abin. Yanzu kamar ɗazu ba na ce dokan in an yanke hukuncin kisa musulunci ba kisa ba ne, ai za ka ɗan ji daɗi. Lokacin da mutane suka yi ta bin maganar kisan wanda ta kashe mijinta nan na Abuja, ai mutane sun yi ta murna da aiko ta yanke mata hukuncin kisa, ana ta ganin ana ta waye. Amma ba yanzu ba, inda shugaban kasa ko gwamna zai ce ya mai mata jike, nan maganar ta ƙare ba, jike nan ta tafi. Sannan an zo kisan kuma ba ƴan uwanta ne za su sa hannu su ce a kashe ba, gwamna ne ko shugaban kasa shine zai sa hannu ya ce a kashe. To su kuma suna da inda za su ce a kashe ne, kuma ba su ce a kashe ba. Kai ba shugaban kasa ba kai aka yi wa kisa ba, talaka aka kashewa, amma kuma kai ka ce ka yafe a madadinsa. Kaga a musulunci shi yasa wani lokaci a Madina za a yi kisa, saboda lokacin da in ana irin wannan muna son zuwa mu je mu gani, don wata aya ba za ka taba ganin ta ba sai a can. Aka kawo wani yaro ya yi kisa, ya kashewa wani yaro matashi dan uwansa abokinsa, ya kashe shi da gangan, sai aka yanke masa hukuncin kisa. Sai aka zo an taru an yi layi, wani lokaci akan kawo su da yawa za a yi, muna ta murna a ga wannan. Amma wannan shi kwaya ɗaya ne, an zo an gama layi an cika, kawai an zo hauni ya daga takobi zai yi kawai, sai baban yaron dan tsoho sai ce a dakata, don tun kafin a yi ma an gama karantawa sai aka ce to gashi nan a kashe, sai ce ya kashe, an gurbanar da shi aka an rufe masa kai, hauni ya daga sai ce a tsaya, shi kawai ake kallo, sai wannan hauni ko ya tsaya sai ce na yafe. Kuma wallahi haka aka fasa, muka ja shi mutumin nan an fasa shi kenan. Shi wannan yana haka, yana hanyar lahira, yana ta jira yaje an yanke ba a yanke ba, shi ne masa inda yake ba aka zo taba shi, ashe bayi nan ya suma aka dauka sai wi sai asibiti, yace na yafe, ya tattara takalminsa kawai tafi abinsa, yace nayi haka ne saboda ai ya san yaron zai haukace, yace nayi haka ne saboda matasa su gani su daina kashe ɗan uwansu. Shi yasa saboda mutane suna ganin irin wannan, kafin ka ga an aikata irin wannan felonin a irin kasashe da ake irin wannan, yana da wahala wallahi. Saboda mutum ya san da gaske ne sai ya tafi, kuma ba wanda ya sai ya yafe maka sai wanda ya fi kowa jin haushin abin, yaushe kuma zai yafe? Anan kuna ji bawan Allah da yake magana akan ɗansa da aka kashe, ɗansa aka kashe. Alhaji ka tuna da darajar da ɗa take da shi a wurin uba, kana ji har abada zai taɓa mantawa da wannan abu? Kuma a ce maka an je kotu an yi ta magana da turanci, magana ya ƙare an soke. Kuma saboda tsaban yanda rai yake da arha a irin wannan dokokin namu, sai ka ga an tabbatar da duk ingredients, komai ya tabbata na cewa mutum ya yi laifi, amma kuskure a procedure sai sa a kori ƙaran a ce kai ka tafi abunka. Ba fa kuskure ba akan wai an fasa ba, an yarda an yi laifin, amma shi mai gabatar da ƙara ya yi kuskure, bai kawo kaza ba ko bai faɗi kaza ba, sai a ce an fasa, shi kenan sai a sallami mutum. Duk dokar musulunci ya shida a yi la'akari da wannan, ko an yi kuskure a procedure, in dai an tabbatar da laifi ya tabbata ingredients ɗinsa, sai dai a gyara kuskuren. Amma akwai kuskuren da a dokar turai ba za a gyara ba, fatal ne, shi kenan ka tafi kenan. Saboda haka za ka iya sanin yanda za a yi ka haɗa baki da su prosecution ɗin su je su yi kuskuren da zai sa a kora, shi kenan magana ta ƙare. Hakan shi yasa Allah ya kyauta. Don haka kamar yanda malam ya ce maka, ko da an yafe a nan a gwamnatance, wallahi Allah bai yafe ba. Kina wasa ne? Ai akwai abinda za ka gani sai da kanka ma in ka ji ka tabbatar da cewa wannan musulunci ba zai zama an wakilce shi ba. Yawwa, akwai abubuwan da in gwamnati ta yafe ya yafu, in gwamnati tana bin ka bashi, ba kun ci kuɗin COVID-19 ba, ba ji ana ta ganin alert. To in ta ce ta yafe muku ya yafu, ta ce ta yafe maka ya tafi, shi kenan. Amma ka yi kisa, wannan ba haƙƙin gwamnati ba ne, ko an ce an yafe maka kai ma ka san bai yi ba. Shi yasa na ce ma shi wannan, sai dai in aje a daidaita tsakaninka da ɗan uwansa, in suka ce ka biya su diya sai ka je ka nemo diya ka biya su a madadin ranka amma wallahi duk sigine can da aka yi aka ce an yabe maka a wurin Allah za a tada magana kuma wallahi ka ji tsoron case inda za a ce an rufe ta anan Allah zai tada magana shi yasa ina matukar jin tsoro ma duk mutumin da yayi abinda Allah ce wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas mutum ya danne dukiyar wadansu ko ya zubar da jinin wani a bi ta hanyar hukuma a kashe magana wallahi irin wannan saboda mutum zai ga kamar tunda an riga an yi legalizing masa an yi maganar ta kare ba ma zai dawo ba balle ya tuba fa saboda in mutum ba a je ga hukuma ba zai ta damuwa haka ya gaya zai yi amma aka ce ta hukumance ne sai mutum ya dauka magana ta kare wallahi irin wannan case din ya je gaban Allah ba za a yi shi da sauki ba mu musamman kamar abin da na gaya muku a farkon babin nan akan kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya je lahira lafiya kar ya deje akwai jinin wani a hannunsa ba ina rantse muku da Allah kar ka dauka rancen tatsuniya ne in ka je ranar kiyama zaka ga abun mamaki in aka zo case din kisan kai duk wanda aka kamo shi yayi kisa wallahi zaka ga yanda Allah zai yi Allah bai zai dauki wannan da sauki ba duk mutumin da yayi laifi fa a ranar kiyama mala'iku ne za su kawo shi amma banda kisan kai duk mutumin da yayi laifi waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun mala'iku ne za su koro ka su ko suna jira sai abinda Allah ya ce musu ne Allah ya ce ku sake sai suke su tafi amma in dan adam ka kashe manzo Allah ya ce shi zai kamo ka da kansa kana ji za a bashi hakuri yadda shi mala'ika bai ma sanya akai ba kawai ya koro ka ne ya ce ku koma ku riga kun kawo su amma wannan mutumin ne annabi ya ce zai shako ya zo da kai gaban Allah ya ce ya rabbi ya Allah sal hada lima qatalani ya Allah tambaye shi me yasa ya kashe ni kana ji Allah zai shiru ba zai tambaya ba to kuma ba ku daidaita da shi anan ba kana ji Allah zai ce a kashe magana haka kawai shi yasa karka yarda duk rigicin da za a yi na wani abu amma banda rai wallahi karka taba ran wani ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe arne zinni mu'ahad kaga ba musulmi bane arne ne fa ana zaman lafiya da shi ka kashe shi ba da dalili ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka ji kamshin aljanna ba yace kuma za a fara jin kamshin aljanna tun tsakaninka da aljanna saura shekara 40 kafin ka isa kun san shekara 40 dai ko yanzu duk wanda kai shekara 40 a cikin ku a ce tafiya yake yi daga nan da aka haife shi zuwa yau kuna bayyanta ta to a ce tafiya ne daga ranar da aka haife ka zuwa yau to in aljanna tana daga nan to daga nisan ranar da aka haife ka zuwa yau to ba za ka ji kamshin ba ai ana jin kamshin ta kai tun daga ranar da aka haife ka zuwa yau to shi wannan bai ma iso nan ba shi yasa tsakaninka da aljanna yana da nisa wallahi idan kisan kai kai wannan abin da yasa su Abu Huraira su Abdullah ibn Abbas su suke da ra'ayin cewa wanda ya kisa kawai Allah ba zai yafe masa ba kwata kwata saboda ba haƙƙin Allah bane wannan Allah yana yafe haƙƙin sa ko menene kai kai kafirci ka zo tuba sai Allah ya ce ya yafe amma ka kashe wani wannan ba haƙƙin Allah ka tuba ba haƙƙin wancan ne kana ji a lahira kuma wani zai yarda kuma yanzu duk abin da kai ma wani zaka je ka ce ya yafe maka wanda ka kashe shi shi wai zaka ce ya yafe maka ku je kwaro da shi a ranar kiyama inda ake rigima mutum yana neman sisi ma ya rasa ka je ya ga mutumin da ya kashe shi kana ji zai shiru akwai abin da za a bashi na tushiyar baki maganar ta kare shi yasa karka yarda wallahi duk rikici banda maganar kisa yawa da wanda kuma shi ba bashi zai ci ba moriyan kisan ba za a bashi kuɗi ne a ce je ka kashe bani kana jin wani aikin banza da ake yanzu a ƙasar nan zaka ji ko wasu daga cikin kidnappers zaka ji sun ce su 5000 ma aka ce za a ba su wallahi wani zaka samu iya rabuwansa 5000 ne in an rarraba in aka tara kuɗin nan an ba da 600 shi na ƙarshen ba wanda shi ya yi kisan 5000 ne nasa amma ya yarda ya yi saboda yanda rai ya zama arha a ƙasar nan ya kashe shi da gangan ta yadda inda da kuskure ya kashe shi, kuskure ba, kudin mutumin shi ne naira miliyan 96 idan da kuskure ne, kamar shi kuma da gangan ne ba, inda gangan ne shi kuma nawa ne kudin, kusan ninkin hakan ne ba, amma akan 5,000 ya ja kashe shi, 20,000, 100,000. Da wanda za a ce je kisa ya kawo pass kaza, ya kawo kaza, babin da ya dame shi. Kuna jin irin wannan labarai har anan Bauchi, a ce an samu an yanke mutum kwanakin baya, kuna ji a wani gidan mai fa aka samu mutum ya mutu, aka samu akwati a cikin motarsa da kawukan mata. Ha ba mala, ina za mu je ne don Allah, ina za mu je? Kuma a ce mutum musulmi a same shi da irin wannan, Allah ya kyauta. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda ya zama kuskure, Allah ya gafarta mana, Allah ya ba mu cikawa da imani. Da kan wannan karatu mun ba da hutu sai in Allah ya kai mu ƙarshen watan Maris, zan koma makaranta da malam ya gaya muku, ba zan sake dawowa ban Allah ya dace mun kammala. Sai ku mana addu'a, Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.